Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 21 ga watan Disamba a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da kuma Niyya FM a birnin Gwanni. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Matsalar mutuwar aure ta kai wani matsayi mai ban tsoro a Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar. Saboda haka ne kungiyar mata masu da'awa a Najeriya ta dauki kwanaki biyu, wato ranakun Asabar da Lahadi 21 da 22 ga watan Nuwamba, ta shirya wani gagarumin taron da irin shi ne na farko a Abuja don fadakarwa da kuma jan hankali. Zauren matasa na tafi da karashin tattaunawar da Madina Dauda ta yi da mahalarta babban taron.
Shi mijin yana kokarin ya tona mata asiri, ita ma tana kokarin ta tona masa asiri. Wannan abin yana da illa kware da gaske.
To wani darasi ne mata suka koya a cikin kwanakin taron?
Na koyi abubuwa da yawa,
na karu da yawa. Da muna ganin mun san komai game da aure.
To shin miji zai iya lallashin matar shi ta yi mishi biyayya ko kuma ya tursasa mata ta yi biyayya?
Abu ne mai wuya miji ya iya lallashin matarsa ta yi masa biyayya ko kuma ya iya tursasa ta ta yi masa biyayya. Za ta rinka turjewa cewar ita fa ba baiwa bace, ita matarsa ce, partner dinsa ce.
A shafinmu na Facebook mun rubuta cewa a zamantakewar ma'aurata galibi maza girmamawa suke bukata, mata kuma kulawa. Sannan muka yi tambayar cewa a wannan zamani da muke ciki, kuna ganin maza na baiwa mata kulawar da suke bukata, su kuma matan suna yi wa maza girmamawar da suke bukata? Muna tafi da amsoshinku da mazauren matasa da kuma bayanin Malam Hadi duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Ranar Litinin da ta gabata, zauren matasa ya kawo muku kashin harkon tattaunawar Madina Dauda da shugabar kungiyar mata masu da'awa a Najeriya, Maryam Idris Uthman, wadda kuma ta yi kira kowa ya tashi ya bada gudunmawa a yi magana akan matsalar mutuwar arme a shawukan lamarin. A wancan makon kun ji Malam Jabiru Sani mai hula ya yi magana akan kiyaye hakkokin juna a zamantakewa arme. Dr. Ibrahim Abdullahi Sani Rijiyar Lemo ya jaddada muhimmancin haƙuri. Malama Halima Sa'id ta yi jan hankali a kan illar da rashin ilimi ke haihuwa a zamantakewan ma'aurata. To a yau za ku ji tsokacin Mala Abdulkadir Sale Kazauri a kan ruhama juna asiri a matsayin ginshikin zaman arme. Matsalar mutuwar aure a arewacin Najeriya.
Daga cikin abin da na ɗan yi tsokaci a kansa shi ne, yana daga cikin abin da yake ɓata aure a wannan zamanin shi ne rashin rufawa juna asiri. Shi mijin yana kokarin ya tona mata asiri, ita ma tana kokarin ta tona masa asiri. Wannan abin yana da illa kware da gaske. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana lalle ma'ana ba mutumin da yafi sharri a wajen Allah ranar tashin alkiyama kamar wanda za su yi sirri da matarsa, washi gari zo yana yadawa ko ta zo tana yadawa. Rashin akwai wani bawan Allah da yake bani wani labari, ina cewa da Allah ya kamata in gaya masa mafita a rayuwa, yace wallahi shi yana yi matarsa sata, ita ma tana yi masa sata. Saboda tsananin wai sai dauka aboye, ita ma ta dauka aboye. Wannan duk yana nuna rashin rufawa juna, ba su yadda da juna ba. To wannan rashin yadda da juna shi yake kawo kowa ya dinga tunawa kowa asiri din. Sannan daga cikin irin waɗannan abubuwan za ka samu wani za su yi wani abu tsakanin shi da matarsa. Misali wani abu ya faru ko yana da wani ɗabi'u ko ɗan su halaye a matsayin shi na mutum, amma sai ga mutum ta tana faɗa. Kamar yadda na faɗa a wajen lakta cewa akwai wani mutum da mai munshari, yana bacci ta munshari, matarsa ta buguwa take tambaya ta cewa malam me hukuncin munshari a bacci? Nace menene? Ta ce wallahi malam mijina munshari tsaye ne da shi. nace to kamar ya tace malamin baka da barin turo ma ina recording to kinga irin wannan duwana wannan da bai kamata ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu rufa wa junan mu asiri dan ba wanda zai fi sanin sirrin mace kaman miji ba wacce za ta fi sanin sirrin miji kaman mata kuma Allah madaukakin sarki ya umarci mu da mu rufa wa junan asiri din
to malam kai cikin jawabin kai yanzu ka ce wannan mata da ta nemi kai mata fatawa ta ce ta dauki mun sharin mijinta a waya akwai wata rawa da waya take takawa a zamantakewar aure
a sosai kuwa musamman a irin wannan zamani da ake zamani na social media an samu auratayya da dama sun rabu saboda harka wannan waya din dan zaki samu wata misali zaki samu tana alaka da wani namijin daga waje alhalin tana gidan mijinta ko tana chatting da shi ko tana whatsapp da shi ko tana tugo da shi ko makamancin wannan alhalin kuma mijinta gashi yana zaune a gida kuma an sha samu kaga mace ta fita daga gidan mijin ta yi alƙawari da wani a wani hotel ko a wani guri tare da shi kuma tana da miji haka shi ma namijin ana samu da yawa kaga mace yana tare da matarsa wani fa suna tarafa 12 dare karfe da mai yana chatting da wata kuma ga matarsa a kunce kuma in tayi magana ya duddura mata a shirye zage ta kin wannan kuskure ne ya kamata mu ji tsoron Allah ita wannan waya akwai alkhairi a shukukun sharri to mu fa amfani da khairin ta din me yi hakuri da wajen abin da ya shafi sharrin dan ita zamantakewa aure su ake a samu zaman lafiya da nutsuwa ba ai ta tashin hankali ba
to menene mafita a cikin wayannan irin halaye
to mafita dai na farko mu ji tsoron Allah shine babban mafita mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mafita ta biyu kuma mu sani aure ibada ne Allah madaukakin sarki ne ya ce ayi karmi wasa da shi idan muka wulakanta shi mun wulakanta sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan mafita ta uku shine mu zama mataimaka juna ma'ana duk abin da san zai tawo da mijina hankali zai tawo da matata hankali ne nisance shi duk abin da kika san zai tawo da mijinki hankali ki nisance shi ya zama muna masu taimakawa juna mafita ta hudu shine mu dinga kokarin bayyana wa juna abin da ke damun mu kana fada mata ga abin da yake damun ka tana fada maka ga abin da yake damun ta abu na biyar kuma shine mu dinga hakuri da juna zama dole a rayuwa sai an yi hakuri tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa ya samu matsala a gidan shi kuma yayi hakuri aka samu nasara to lalle mu dole mu samu matsala kuma sai mu yi hakuri sai mu samu nasara insha Allah
To akwai kissa da kai mana yau na batun auren yarinya budurwa da kuma auren bazawara to menene alfanun duka biyu
wato alfanun duka biyu shi mutum shi yake kula da yanayin rayuwarsa a lokacin da zai aure akwai yanayin da mutum zai kai bai kamata ya aure budurwa ba ya kamata aure bazawara babba mai hankali koda ba bazaura ba ya zama yadda ta girma tana da hankali musamman kan mutum ya san cewa matarsa ta rasu ta ba masa yara ta ba masa yara kanana a wannan lokacin ya kamata ya samu mace mai babba mai hankali ko kuma ya samu bazaura mai hankali ya aura dan ta taimaka masa wajen kula da wayannan yara amma mutum kana da yaya kanana kuma ka je ka aure ya karamar yarinya kuma sa'annunsu to sai gidan naka ya sake lalacewa gaba daya kamar yadda Jabir Allah ya kare da gare shi lokacin da babansa ya rasu sai aure bazaura sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzon Allah ya ce kai aure ce nayi aure budurwa ko bazaura ce bazaura yace me yasa baka aure budurwa ba sai ya rasulullah saboda mahaifina ya rusa ba mai yaya kanana har guda bakwai ba na son aure wanda ita ma za ta zama cikin su shi yasa na aure babba wanda za ta kula da yaran nan da kuma kula da al'amuran gyaruwar su kenan kakan yi aure ga wanda za ta iya taimaka maka wajen tafi da al'amuran rayuwa ba wanda za ta sake baka matsala a cikin rayuwarka ta aure ba insha Allah ta
to wani darasi ne mata suka koya a cikin kwanakin taron
Sa'adatu Ahmed Bustani a gaskiya na koyi abubuwa da yawa kuma na samu karuwa sosai akan zamantakewa abin da ya dauka hankali na shine kamar lokacin da mallam yake cewa idan kika zo kina ma miji magana yace naji to kika sake mishi magana ko yara suka zo ya bige su ya kore su to kike tata har hankalin ki wuri daya ki nutsu kar ki ce mai komai don biki san abin da ya dame shi ba ba da can da ya sauka da kanshi zai zo lallabo ya same ki yace mace kaza da kaza ne ba wani wuri aiki aka bata min rai ko kuma ina cikin wani abu ne da Allah ke haƙuri ban yi intentionally bata miki rai ba
sunana Rabi Muhammad daga anguwar Wuse to alhamdulillah karuwa na karu da yawa wajen zamantakewan aure da muna ganin mun san komai game da aure muna ganin soyayya ne sai mun ga cewa aure ba soyayya kawai ta kunsa ba ta kunshi hakuri da ladabi da biyayya da makamantansu wanda zai zama ginshigin aurenka na abun ga karu da yawa yanda ainihin ma neman aure ya take kafin ma ka yi shi idan ka zo zamantakewansa ya za ka yi shi ta fannin addini ya za ka bi da mijinka ko da ka same shi mai taurin rai ne mai tsatsauran ra'ayi ne ya za ka bi da shi duk wa'annan abubuwa mun fahimta kuma mun gane mun Allah da za mu amfani da duk abin da muka ji a nan wurin insha Allah
wannan taron shine na farko nan gaba za a yi a jihohin Kaduna Kano Zamfara da Bauchi
A wannan mako ma mun mika tambaya ga Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin Sharar Fagen Shiga Jami'a a Kano. Tambayar ita ce, shin miji zai iya lallashin matar shi ta yi mishi biyayya ko ya tursasa mata yin biyayya?
To lalle idan ana so a yi magana ta ban girma, miji ya gane matarsa, mata ta ba mijinta girma, to abu ne da ake cewa turan gini turan zane, ko kuma da ake cewa an bakari turan tubani. Indai har ana so haka ta tabbata ta wanzu, to sai dai tun lokacin da aka haifi yarinyar nan a tashe ta akan haka, domin abu ne mai wahala yanzu mutum bayan ya girma yarinya ta taso da al'adu irin na rayuwarta na gidansu, ta yi karatu mai zurfi na boko, kuma abubuwa sun zama westernized, kuma kawai ya zo ya ce mata sai ta yi masa biyayya. Ita tana ganin aure ba guri ne na biyayya da za a bautatar da ita ta zama baiwa ba, ita tana ganin aure guri ne na soyayya, na shakuwa, na a yi tsalle, a faɗi tare, a riƙe hannun juna, a taimaki juna, tunda ƙawaye ne a tafi tare. To dan Afrika, dan Najeriya, dan arewacin Najeriya, Malam Bahaushe shi har yanzu yana nan da wannan abun a cikin zuciyarsa. Ban kuma ce daidai ne ko ba daidai ba ne, amma dai har yanzu tasirin san girma yana nan a cikin zuciyarsa. Ma'ana western values ba su iya sun goge ko sun zare wannan tasirin na san girman daga cikin zuciyarsa ba, na iyaye da kakanni. Saboda haka yanzu shi ya ce mata ga yadda za ta yi masa biyayya, ai dama anan ne ma ake samun wato crisis, wurin yi mata nasiha cewar ya kamata ta rinka yi masa biyayya, ko gurin tilasta ta cewar sai lalle dole ta yi masa biyayya, to anan ne dama ake samun matsala. Amma inda ba dan haka ba dama ai ba za a samu matsala ba. To shi yanzu in aka ce akwai wani mataki da zai yi wai dan saboda ya sa ta yi masa biyayya, to abu ne mai wahala, domin za a fuskanci matsala babba guda daya. Wannan matsala ita ce za ta ga cewar zancen waccan soyayya da suka yi kafin su yi aure, irin I love you din yan India ko irin I love you din Turawa, to akwai matsala a ciki. Za ta ga cewar yanzu fa ba I love you din ake yi ba, yanzu kuma yana so sai ya bautatar da ita, sai ya maida ita baiwarsa. To anan ita kuma gurin kokarin ta nuna masa za ta rinka turjewa, za ta rinka yin tutsu cewar ita fa ba baiwa bace, ita matarsa ce, partner ɗinsa ce. To abu ne mai wuya miji ya iya lallashin matarsa ta yi masa biyayya, ko kuma ya iya tursasa ta ta yi masa biyayya.
A arewacin Najeriya musamman an dade ana tarika na masana da malaman addinin musulunci wanda suka kware akan harkar fiqhu da sauran fannoni na nazari. Ana kallon yaya za a magance matsalar yawaitar mace-macen aure a tsakanin ma'aurata a wannan lardi. An dau shekaru ana yin wannan zance, hukumomi su shiga, gwamnatoci a shirya taro, masu ruwa da tsaki a tattauna, a fito da bayanai da hanyoyin da ya kamata a bi da shigogi. Amma har yanzu za ka iya cewa kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Wai a ina matsalar take ne? Menene ake yi ba daidai ba? Nazarin da ake na tattaunawan ne ake barin wani abu ba a gano shi, ko kuma a'a al'amuran da aka tattauna ne aka fito da hanyoyi ba a aiwatarwa, ko dai a hukumce, ko a cikin al'umma, ko kuma akan karin kansu ma'auratan? Me yake faruwa malam?
To duk waɗannan abubuwan da ka faɗa din duk su ne suke faruwa, sai dai zan dunkule maka su maka fassara su kamar haka. Akwai wani aiki da nayi wa hukumar Hizba a 2008 akan me yake kawo waɗannan matsaloli. A statistics da na bayar, wato alƙalman da na bayar, na farko shine yace failure to live up to expectation. Kashi mutum ma'aurata a cikin kashi 100, kashi 82 sun tabbatar da cewar auren su baya cikin jin daɗi, kuma auren baya cikin jin daɗi saboda mijin ya gaza ko kuma matar ta gaza wurin yin abubuwan da mijin ya sa rai, ko wurin yin da matar ta sa rai. Wannan gazawar na daga cikin abin da yake dakushe tauraruwar miji, ko ya dakushe hasken tauraruwar mata ya daina ganinta. Waɗannan abubuwan kuma suna faruwa ne a dalili cewar a zamanin da ɗan Afrika shi ɗan Afrika ne, yana da al'adunsa na miji yadda yake a gida, yadda ake aure da mata, yadda take a gidansu, yadda ake aure da yadda za a aure ta, da yadda za ta zauna a gidan miji. Ana nan sai Larabawa suka kwararo da cinikayya har addinin musulunci ya shigo ƙasar Afirka. Saboda haka nan ma sai ɗan Afirka ya samu sababbin wato ɗabi'u da suka yi tasiri a tare da shi. To lokaci mai tsawo kuma sai ga Turawa sun shigo, su ma sun zo da nasu irin al'adun da suka zo da missionary activities din su. To daga karshe kuma an samu media ta yadu, ma'ana kafafun watsa labarai, har indiyoyi, Indian culture, al'adu na India suka shigo ta hanyar fina-finai da ake kallo, wanda wannan abu ya kai kusan shekara ko kusan 60 watakila ko wani abu makamancin haka, kofin haka ma. To waɗannan cakuɗewar al'adu su ne duk suke tare da shi ɗan Afirka ko ɗan ko malam Bahaushe. Saboda haka wannan al'ada tana fisgarsa ta hagu, wanda tana fisgarsa ta dama, ga tasa ta asali tana fisgarsa ta baya, ga kuma al'adun Turai suna fincikarsa ta gaba. Saboda haka ye kiki kaka ya rasa ina ma zai yi. Wannan abin da nake gaya maka shine abin da ya jawo rikicin da ɗan Afirka yake ciki, shine kuma abin da malam Bahaushe yake ciki a komai na rayuwarsa wanda har da aure a ciki. Misali, kafin a yi aure, karance-karancen littattafan Larabawa da irin yadda suka zo da soyayya, su dare 1001 Alfu Laila wa Lailatan da sauran irinsu, da karance-karancen littattafan Turawa da suka zo da soyayya kamar su Mills and Boone, da kuma karance-karance da kuma kallace-kallacen fina-finan India, su Bobi da aka yi zamanin-zamani iyayenmu da sauransu, duk sun yi tasiri a zuciyar ɗan Afirka ko malam Bahaushe. Kuma ya tsinci wasu abubuwa saboda sun bashi sha'awa, sai yake kokarin dabbaka waɗannan abubuwan ga matar da zai aura. Ita ma ta karanta, take kokarin dabbakawa. Daga bisani ma har an zo an sami marubutan mu sun yi domesticating, ma'ana sun fassara, wasu kun sun kama can, sun kama nan, sun kama can, sun tashi nasu littafin, aka zo aka yi su inda ranka, su rai dangin goro, su wane ne, ga sanan dai na soyayya na Hausa wanda marubutan mu suka rubuta, wannan in ba kai wasu rijiya da sauransu. To saboda haka har aka zo ake yin fina-finan Hausa, su ma dai ana ta nuna soyayya da masoyi zai yi wa masoyiyarsa waka har ya jajirce wurin neman aurenta, ko ita ta yi masa waka, duk ana ta kokarin hararo waɗancan abubuwan a kwaikwaye su kuma a ɗabbaka su. To idan aka zo aka taho wurin aure, aka kulla soyayya akan wannan, idan aka zo layin aure aka tsallaka, to sai kuma al'adar malam Bahaushe sai ta fara fincikarsa ta baya, cewar ka fatina, kai fa mai gida ne, kuma kai ne kake da iko. Wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar iyaye da malamai da manya-manyan 'yan uwa. Misali, da za a ga mutum ya ɗauko ɗan jaririn matarsa, ya ruko jakarta, ya biyo ta tana tafiya, tana kwakwas-kwakwas, babansa zai kira shi ya ce masa wannan ɗabi'ar banza ce, ka zama mutumin banza. Ɗan uwansa zai kira shi, abokinsa zai kira shi, makocinsa zai kira shi, wani datti jama'a in ya zo wucewa sai ya mai magana, ko ya ganta a babban supermarket sun je siyayya, ya rike ɗa, ya ruko wannan ɗan a hannu, sannan ga kuma kwandon siyayya ya rike, ga jakarta ya rataya, yana binta tana kallon kanta, ta ce wannan za a siya, ya ce to, ta ɗauko ta saka, wannan za a siya, ya ce mata to, ta ɗauko ta sa, inda wani zai zo sai ya ce kai mutumin banza ne. To kaga al'adarsa tana ci gaba da fincikarsa, sai ya tattunowa da cewa shi fa mai gida ne, shi fa mai gida ne, shi fa mai gida ne. Saboda haka sai wannan ɗabi'ar tasa sai ta yi ƙoƙarin bujirowa, sai ta yi tasiri, sai ya yi ƙoƙarin yanzu sai ya tabbatar da cewa shi mai gida ne, kuma ita ta yi masa biyayya. To kaga wannan sai kuma ya taso da rigima, cewar ya gaza wurin yi mata abin da suka ɗauko alƙawari kafin a yi soyayya, sai ta fara ganin wani sabon mutum, yanzu kuma wani mai fada take gani, wani mai ciciwa, wani mai fiska, mai shan kunu, mai daddaka tsawa. To haka kuma ita ma yarinyar ta ɗauko wasu abubuwa ne da take mai rubuce-rubucen wasiƙa, ko a yanzu text messages, ko ta mai waka da irin kwaliya da take yi. Idan aka zo aka shata layi, sai kaga dalilai da dama sun sa ta gaza gurin yin wannan abubuwa, domin da tana da wata allura da ake mata wacce take sa ta take yin wannan, shine motivation na neman auren, na tai tasiri. To da an yi auren, shi kuma motivation haka yake, dama zuwa yake yi ya tafi, haka tasirin sa yake, ba kai zaka kawo shi ba, ba kuma kai zaka kore shi ba, shi motivation external stimuli ne, ma'ana ta wani mutum zai zo, kuma haka zai tafi abin sa daga gare. Yawwa, so in wannan motivation din ya tafi, sai kaga ta kasa ci gaba da yin wasu abubuwa da yawa irin wannan, sai kaga ta gaza har ma watakilan an yi rashin dacewa, watakila da ta dan yi shafe-shafe, ta yi haske, ta gyara gashi, tana gyaran fata, tana kwalliya, ta zo kuma ta kasa jure waɗannan abubuwan saboda wasu dalilai, sai kaga yana ganin wata matar daban ba ita ba, sai kaga wannan ya jawo wato matsaloli, matsalolin suna da yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu tattauna su ba.
Ni kamar da ni da
sadakin da dabiya an ga miki sata nayi.
Ni ne sadaki, nawa ne sadakin ma?
Me kika ce?
Ai ka ji.
Ke? Kina da hankali kuwa?
Hankali, hankali na sarai din ma aure ka.
Ba rufa miki asiri nayi ba.
Wannan fadan mu daina amma na rakiya. Sauyayya ruwan zuma ce. Kashaka ba masoyi banda gaba banda gaba adina saba wa juna zaman take wai yau da kullun zaman take wai yau da kullun zaman aure
Jamila me zan yi kika ce zaki ci
wannan magana da suke sanye
cewa dan kai kai ni gida amma ita dan ka samu an aure ka yace dan ma na rufa miki asiri
to ta yaya kuwa ake ganin cewa aure zai iya kyakkyawan aure zai iya ginuwa ta rufa asiri ne ma
gaskiya ai shesa ai
kana abokiyar zaman ka kana abokin zamanta ta yaya aka rufa asiri Allah ya kyauta
amin to a zamantakewar ma'aurata galibi maza girmamawa suke bukata mata kuma kulawa tambayar mu ta yau ita ce a wannan zamani da muke ciki kuna ganin maza na ba mu mata kulawa da suke bukata su kuma matan suna yi ma maza girmamawa da suke bukata ga yadda kuka amsa mana a Facebook a gaskiya matan zamanin nan musamman ma waɗanda suke ganin sun yi karatu suna aiki ko da shike ba dukan su ba ba su da girmamawa kwata-kwata mahi yawan mazaje kuma gaskiya sukan kula da matayensu da ƴaƴansu har ma da surukansu amma su mazajen sukan sa ido akan abin da matayensu suke da shi shi yasa ma matayen ba sa girmama su mahita anan shine kafin ma'aurata su yi nisa da niyyar su shine su nemi sani akan haƙƙi da duties and responsibilities na kowa misali kristoci da wasu musulmai sukan je wuraren shugabannin addinan su domin counseling a nan ne za su samu ilimin zamantakewa aure in nayi kuskure sai ai min gyara domin nima tuzuru ne sako daga Yusuf Gambo Kuna
a gaskiya zamani ya canza yawan kallon TV da mata ke yi yana canza musu tunani har ma zaka ji wata matar tana cewa mijinta ni fa ba yar aiki bace zaman aure na zo ba bauta ba sako daga Sadi Energy Tandari Potosku
Hakikanin gaskiya wasu maza ba sa ba wa matan su kulawar da ta kamata. Zaka ga wani miji ya shahi lokaci mai tsawo ba tare da ya dinka wa matarsa sutura ba. Ko ma ba wa matarsa lokaci da za su ƙara danƙon soyayya da fahimtar juna. A bangaren mata kuwa, yawanci ba sa girmama mazajen su musamman ma idan aka ce matar ta yi boko har tana karbar albashin da yake na mijinta. Wanda idan muka duba zamantakewar ma'aurata a baya duk wannan bai kasance ba domin su suka rike amanar junan su domin a gudu tare a tsira tare sako daga Aminu dan Kaduna Amanawa
Hakika wannan maudu'i naku mai matakar muhimmanci ne idan aka yi la'akari da yadda sha'anin aure yake a yanzu domin mu maza mu muke samar wa kawunan mu girma a gurin matayen mu kana mu muke yadda girman da muke da shi a gurin su musamman a karkara Domin miji ne zaka ga ya baiwa mata hatsi kawai ko masara babu cefa ne babu kudin da za ta yi cefa nan kana da wasu lalurorin sai ya tafi abin sa ba zai dawo ba sai lokacin da ya ga dama a waje zai ci a waje zai sha to ka bar mace da daukan nauyin kanta da ƴaƴanka me zai hana ta rena ka a takeici sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa
a wannan zamani mahi akasarin ma'aurata suna yin aure ba tare da ilimin auren ba shi yasa zaka ga ba wuya aure ya mutu sako daga Awwal bin Abdullah
gaskiya wasu mazan suna kulawa da mace amma wasu ba su san ma mutuncin mace ba balle su girmama ta har su ba ta kulawar da ta kamata sako daga Najiya Usman Tifuntuwa
ai inda har namiji ya ba wa matarsa kulawa da ya dace to tabbas za ta girmama shi amma kash Hakan yayi karanci a wannan zamanin namu musamman ma a al'ummar mu ta Hausa sako daga Tijjani Aliyu Kacalla
Hmm maza su suke zubda girman su, mata kuma yayin da kika fara haihuwa sai dai ki kula da kanki da ƴaƴanki da kuma shi kansa mijin. Sako daga Zainab Abubakar Abdulrahman.
A gaskiya ni a nawa ra'ayin idan kaga magidanci baya kula matarsa kamar yadda ya kamata, to hakika baya rasa nasaba da karancin wadata. Idan kuma kaga mace bata girmama mijinta, ita kuma baya rasa nasaba da karancin ilimin addini. Watan mu dai Allah ya sa mu dace, amin. Sako daga Malama Sa'ade Churuma mai turare Dumjiya jihar Damagaram Niger.
A gaskiya filin yau da gobe waɗannan abubuwa da kuka lissafo a wannan zamanin yayi karanci, domin kowa yana da laifi a tsakanin maza da mata. Kawai mafita shine a koma koyarwar addini kawai. Sako daga Sagir Dutse.
Mace tana ganin kanta ɗaya da mijinta, ta ya za a samu girmamawa musamman tana ganin ta yi karatun boko ba na addini ba. Sako daga Yusuf Aliyu.
Ni ina ganin da mata da maza babu wanda yake ba dan uwansa haƙoƙinsa. Hakan yana faruwa saboda lalacewar tsarin rayuwa musamman na ilimi da addini. Maza ba isasshen karatun addini, su kuma mata babu biyayya. Allah ya ba mu zaman lafiya baki daya. Sako daga Adam Abdulkadir, Sabo Kambi, Ilorin, Kwara State.
A gaskiya gidajen auren mu a yanzu mata ba sa samun kulawa a wajen maza, musamman mazan zamanin yau. In sun samu budurwa ba sa bawa matan su kulawa kamar yadda suke ba budurwa. Misali, wajen kalaman soyayya, kulawa da damuwa da kuma tausayawa. Hankalin su na tattara ga budurwar su. Su kuma mazan suna rasa girmamawan ne a yayin da matan suka kula hankalin mazan baya kan su, duk abin da suke musu ba sa nuna damuwa da su kamar yadda suke yi wa budurwar su. Kuma ba sa yadda da hakan dan a fahimci juna, sai su rika nuna cewa macen kishi ne yasa take ganin hakan. Da maza suna tattala soyayyar layi a gida da aure ba zai rika saurin mutuwa ba. Sako daga Zara Abubakar Ummu Ammar.
Tabbas har yanzu akwai mata masu kokarin farantawa mazan su rai, ko da kuwa ba su samun kulawar da ya kamata daga mazajensu. Haka mazan ma wasu suna kokarin farantawa matan su, ko da kuwa matan ba su kulawa da su yadda ya dace. Sai dai mu yi fatan Allah ya sa kowa daga cikin ma'aurata ya gane ko ta gane abin da ya dace su yi wa abokan zaman su. Sako daga Abdulrazak Isa, baban Amatul Lagombe, Ako Local Government.
Amsa a'a, domin ko duk bangarorin biyu ba wanda ya dauki aure a matsayin ibada sai dai a matsayin al'ada. Saboda haka ba mai baiwa abokin zama kulawar da ta kamace shi. Nagode naku Abdullahi Sa'idi Jangebe Saturu Marina.
Gaskiya a wannan zamani ba sosai ba, lamarin sai addu'a. Sako daga Khadija Abubakar.
Yau tambayar taku ta ma'aurata ce, ni dai a matsayina na yaro mai karancin shekaru ba ni da wannan amsar, amma ina gehe ina jira na ji amsar daga bakin yayuna da iyayena ma'aurata. Sako daga Idris M. Idris da Maturu.
VOA, wannan ba maganar da ya kamata ku sawa mutane su ta muhawara bane. Yawancin masu shiga Facebook fa ba su da aure. Ya kamata a dinga sanin maganar da za a sa mutane su shiga muhawara. Sako daga Buba Mai Goro Gashuwa.
To Buba Mai Goro Gashuwa, da ka kai kana da aure amma kuma ka shiga Facebook.
To I see,
amma kuma ka ce yawancin masu shiga Facebook. Kuma wannan shiri ne yau da gobe, shiri ne na matasa. Saboda irin ayi shiru ka a tattauna abubuwa, shi ya kai mu ga irin matsalolin da muke fama yanzu na mace-macen arme da abubuwa da yawa. Amma idan aka bude maganar ba sirri bane, matasa su ma a taimaka musu su fahimci me ake nihi da wannan auren.
To ai dole sai ka san ma menene za ka shiga ko?
Yawwa, wallahi mu dai matasa waɗanda ba ku da arme muna ƙarfafa muku gwiwa ku riƙa shigowa ana irin wannan muhawarar da ku, saboda za ku koyi abubuwa da yawa, za ku gyarawa kanku, za ku daɗaɗawa kanku, kuma za ku daɗaɗawa matan da za ku aura.
Ƙwarai da gaske.
Jamila, wani tunanin ko da yake naga lokaci a fara daga man hannu, kinga ana ta tarurruka akan matsalan mace-macen arme, amma akwai wata magana da kika yi da kika ce ko za kullun za a yi taro sai an yi me ba yadda za a yi a magance wannan matsala, saboda
tun harin harko ana shiga auren ne ba da kyakkyawan niyya
tun farko gaskiya
yawa to saboda haka dole sai mun gyara wadanda ke ciki da yanzu sai dai ayi hakuri ayi ta addu'a da ake ce ayi addu'a Allah ya gyara amma addu'a ita kadai fa ita kadai ba ta isa
gaskiya
in nayi addu'a kuma ni ma in yi kokari na amma saurare ya kitin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah madadin kowa da kowa sai gobe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.